dernier appel. N'avancez plus.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Ta yau Lahadi, 7 ga watan Maris shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogonmu a gundumar Columbia ke cewa karfe 10 na sanyin safiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gubel muke gabatar muku da shirin da kuma sauran abokan aikinmu. Kamun ku ji abin da shirin namu ya kunsa, bari mu fara muku da kanin labarai.
Wata babbar kawar Amurka wajen yaki da ta'addanci na ƙara zama cikin rashin jin daɗi game da sabuwar dokar gwamnatin Biden kan amfani da jirage marasa matuƙi da kuma kai hare-hare ta sama. Yau Lahadi, jami'an Pakistan sun ce wasu 'yan bindiga sun yi kwanton ɓona akan wata motar da ke jigilar jami'an sojin ruwa a yankin kudu maso yammacin gundumar Gwadar. Yau Lahadi, fafaroma Faransis ya isa arewacin kasar Iraki inda ya addu'o'i a cikin kangon majami'un da kungiyar ISIS ta lalata.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan aka ji. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto da wasu al'umma a karon farko da suka mika kokensu ga mafarautan daji ba ga mahukunta ba, ko me yasa?
Kuma don Allah, don Annabi, ina kira gare su in sun ji ni gare jiyo don suna cikin daji. In sun ji ni gare jiyo don Allah, ko tazatun da sun taba kiran mu, su kire mu su ce muna gawan mu na wuri kaza.
Mutunta juna tare da aminci a zamantakewa a bisa amana su ne kadai hanyoyi da za a bi don kawo ƙarshen bambance-bambance da ake samu a tsakanin arewaci da kudancin Najeriya.
Kayan noma ya kara kudi, kowa sun fara jin zafi, abun da ya samu fara roko wanda abun yana hannunsu su daina.
Bayan labaran duniya da waɗannan rahotannin, kamar kowace ranar Lahadi, muna tafe da shirin nan namu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. Babbar kawar Amurka wajen yaki da ta'addanci na ƙara zama cikin rashin jin daɗi game da sabuwar dokar gwamnatin Biden kan amfani da jirage marasa matuƙi da kuma kai hare-hare ta sama. Tana mai nuna damuwa cewa sauye-sauyen suna baiwa kungiyar Al-Qaida ƙwarin gwiwar ci gaba da ayyukanta. Tun bayan da aka rantsar da shugaban Amurka Joe Biden ranar 20 ga watan Janairu, Amurka ba ta ƙara kai hari ta sama ko guda akan kungiyar Al-Shabab a Somalia ba, bayan da ta kai hare-hare 7 daga 1 zuwa 19 ga watan Janairu. Manyan hafsoshin sojin Somalia sun damu da sabuwar dokar wadda ta sanya tsauraran matakai kan aiwatar da dokar kai hare-hare ta sama, kuma ta buƙaci fadar White House ta amince kafin duk wani aiki. Ma'ana, tana nufin Al-Shabab za ta fara samun ƙarin ƙarfi. Yau Lahadi, jami'an Pakistan sun ce wasu 'yan bindiga sun yi kwanton ɓauna akan wata motar da ke jigilar jami'an sojojin ruwa a yankin kudu maso yammacin gundumar Gwadar, inda suka kashe aƙalla wani matuƙin jirgin ruwa tare da jikkata wasu biyu. Maharan sun auna motar sojojin ruwan Pakistan da makamai masu sarrafa kansu da yammacin Asabar a kusa da garin Jiwani da ke gabar teku, in ji Zahur Bledi, wani ministan lardin Baluchistan, inda Gwadar take, ya faɗa wa muryar Amurka. Gundumar a can ne ƙasar China ta gina tashar jirgin ruwa take kuma gudanar da ita, wadda ta zama babbar hanyar tattalin arziki tsakanin China da Pakistan. Gabanin fuskantar zaɓe a karon farko cikin shekaru 15, shugaban Falastina Mahmud Abbas na kokawa da wani rashin jituwa da ke kunno kai a cikin jam'iyyarsa ta Fatah, mai ƙarfi da ke zama wata sabuwar barazana ga mamayar da yake yi wa siyasar Falastinawa. Yunkurin neman ɓallewa daga ɗaya daga cikin ƙawayen jam'iyyar ta Abbas ya ƙara rurrutu jitiri ta cewa watakila ya soki zaɓen shugaban ƙasar da aka shirya yi a watan Yuli, saboda fargabar ƙalubalen da Marwan Bagoti zai haifar, wani sanannen shugaban Falastinawa da Isra'ila ta daure. Ofishin Abbas ya musanta cewa yana da shirin jinkirta ko soke zaben shugaban kasa. Bagoti mai shekaru 61 a yanzu ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka haddasa boran da Falastinawa suka yi a shekarar 2000 zuwa 2005 a yammacin gabar kogin Jordan da zirin Gaza. Wata kotun Isra'ila ce ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a shekarar 2004 bayan da ta same shi da laifi kan yawan hare-hare na kisa kan Isra'ilawa da mayakan Falastina suka kai. Bagodi ya sha musanta zargin.
Yanzu bar mu je ga rahotonmu na farko. Wasu matasa da suka fusata sun dau aniyar kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a cikin dazuzzukan yankinsu, musamman masu yin garkuwa da mutane bayan wani kisan gilla da aka yi ma wasu jama'a a yankin nasu. A tasu fahimtar al'ummar ƙabilar Fulani suke aikata wannan miyagun ɗabi'ar. An dai gargaɗi matasan da kada su ɗauki doka a hannunsu. A cikin wannan rahoton da Haruna Mamman Bako ya haɗa mana.
Wani lamari mai cike da ban tsoro da ya biyo bayan abkawar da mahara suka wa garin Amarawa akan iyakar Nijar Najeriya mako guda da ya gabata shine tsoratar da kabilar Fulani da ke wannan yankin, inda matasa cike da kushi suka shiga farautar su, abinda ya sa Fulanin arcewa daga garuruwa ko kusan garuruwan zuwa wani wuri domin tsira da rayukansu. Sai dai kasancewa jama'a na haduwa na ciki da wajen Najeriya akan iyakar da ta haɗa Nijar Najeriya a manyan kasuwanni, shi yasa dattijawan wannan yankin yin kira ga matasan da kar su sake taɓa kowa, kuma su bar Fulanin su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum da zaran ba wata shaida ko hujja da ke nuna aikata wani ɗanyen aiki suke yi, kamar yanda Alhaji Danjuma Amarawa ke bayani.
Jama'a, muna kira ga matasa, don Allah don Annabi duk abin da mutum zai yi shi bar dokar doka ga hannu ne, kuma ku sani shi ko mina na an kai mu mutun zalunci in ya bari Allah shi na zai isa mai. Don haka don Allah don Annabi jama'a matasa, ko kar abayan mu muna gaban ku, amma muna son ku koyi tarbiya. Don Allah don Annabi da an ce abu ya faru, ku bar kokarin ku dau doka ga hannunku, ku je akwai hukuma ku je ku neme ta ku wada mata. Don Allah don Annabi ku zamba zuciyoyin ku hankuri, saboda mu samu lahiya da zaman lahiya. Duk abin da ka samu ga duniya in babu zaman lahiya, to wallahi bai ma ciwa gare ka. Saboda haka don Allah don Annabi matasan mu, muna kiran ku birni da kauye, don Allah don Annabi ku bar daukar doka ga hannunku. In kun kaji abu ya faru, to ku yi kokari ku faɗa majami'an tsaro, in kun faɗa musu kun dauki naku nauyi. Saboda haka don Allah don Annabi muna kiran ku, ku daina irin wagabata da amfani. Tarbiya tahi abin kwarai, in mutum yayi tarbiya za shi cince ta gaba. Saboda haka muna kira gare ku, don Allah don Annabi ku yi hakuri, Allah shi ba mu lahiya da zama lahiya.
Bayan mutane 12 da suka mutu a harin ranar Lahadi, har yanzu ba a gano na 13 da jama'a suka tafi ceto ba, har ɗan ta'adda suka kashe su, abinda ke kara fushi wa jama'ar garin Amarawa, inda suka yi kira ga 'yan kidnapping din da su bakka su gawar su.
Kuma masu aikata wanga abu Allah ya shirye su, Allah shi kaddare su bari. Kuma don Allah don Annabi ina kira gare su, in sun ji ni gare dio da suna cikin daji, in sun ji ni gare dio, don Allah ko tazna tun da sun taba kiran mu, su kire mu su ce muna gawan mu na wuri kaza, mu dauki abin mu mun dangana. Shikenan Allah ya hukunto da haka, ba su sun hukunto haka. Allah ya rubuta mun 'yan kidnapping, ina kira gare su, don Allah don Annabi in sun san inda gawan bawan Allah ga shike, su faɗa mana waje kaza mu zo mu dauko abin mu, mun dangana. Kudin da sun ka amsa, kuma mun bar su da Allah suna hannun su. Su faɗa mana inda gawan mu take, mu zo mu dauko abin mu mai masutura. Tunda sai da sun ka amshi kudin mu naira miliyan 5, daga baya an ka ba mu labarin sun kashe shi. Saboda haka Allah na nan, wallahi su sani in babu tsuha akwai mutuwa, in babu mutuwa kuma akwai rashin lahiya kamin mutuwa ta zo. Duk wanda Allah ya halatta duniya sai ya mutu, su sani aikin da suka yi sun cince shi, za su ganshi. In Allah ya duni, ina da tijo mai shekara 70, yau tamu ta kare, su ma tasu za ta kare da yarda Allah.
Kwanciyar hankali dai ta dawo da rana, sai dai da dare ya karato dubban mutane ne ke kwarara janguriyar Nijar akan wannan iyakar ta Nijar Najeriya domin kwana a matakin neman mafaka da tsirar da rayukansu. Haruna Bamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar.
To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Yau Lahadi, Fafaruwa Faransa zai isa arewacin kasar Iraki, inda ya addu'o'i a cikin kangon majami'un da kungiyar ISIS ta Rusa, kuma daga baya zai jagoranci wani bikin ibada. Yada zangonsa na farko yau Lahadi ya kasance a Mosul, wacce a baya ta zama babbar tunga ga kungiyar ISIS. Yayi addu'o'i ga waɗanda yakin Iraki ya rutsa da su a wani dandali da ke cikin kungwayen wasu cococi da mayakan suka lalata. Bayan Mosul, Fafaruwa Francis ya nufi Karkosh, wani tsohon garin Kristoci da mayakan ISIS suka mamaye, inda ya gana da mambobin yankin a cocin Immaculate Conception. Kungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗa jiya Asabar cewa shugabanninta sun sake fara tattaunawar sulhu da Amurka, yayin da wa'adin ɗaya ga watan Mayu ga dukkan sojojin ƙasashen waje da Amurka ke jagoranta su fice daga ƙasar, wadda ke fama da yaƙi ke karatowa. Wani mai magana da yawun kungiyar Taliban ya ce an yi taron ne a daren ranar Juma'a a Doha, babban birnin Qatar, inda mataimakin shugaban siyasa na Taliban Abdulghani Baradar da wakilin Amurka na musamman kan zaman lafiya Afghanistan Zalmay Khalilzad suka jagoranci tagogogin su. Kungiyar Taliban ta ki amincewa da gwamnatin shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a matsayin haramtacciyar gwamnati wadda ta sa Amurka ta mamaye Afghanistan. Tana mai cewa tattaunawar sulhu tsakanin bangarorin Afghanistan zai iya kaiwa ga kafa gwamnatin musulunci a Kabul. Daga ƙarshe, Prime Minister Bishar Al-Qasuni ana sa ran zai ga rambawar a majalisar ministocin sa ranar Lahadi don taimakawa wajen inganta sauye-sauyen da hukumar Lamani ta IMF ta jagoranta. Waɗanda ake ganin suna da matuƙan mahimmanci ga farfaɗowar tattalin arziki a Jordan daga mummunar cutar coronavirus, a cewar jami'ai. Za a bayyana sabbin ministocin shida, ciki har da na cikin gida da na shari'a, bayan Kwasani ya kori masu riƙe da mukaman a makon da ya gabata saboda halartar liyafar cin abinci a wani gidan abinci da take ta dokar coronavirus da ya kamata su aiwatar.
Masu sauraro, labaran duniyar kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Bayan labaran duniya, yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Ayyukan ta'addanci a Najeriya da ma duniya baki ɗaya ba su tsaya kawai akan satar mutane da neman kuɗin fansa ba, sun watsu a kafofi da dama wanda akan yi su yanzu cikin ruwan sanyi. Sai dai samun ilimin kaucewa miyagun yana taimakawa matuƙa wajen kare kai. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da rahoto akan wata hanyar zamba da jama'a yanzu ya kamata su maida hankalinsu wajen.
Yawan damfarar mutane ta hanyar yanar gizo na ƙaruwa a Najeriya, inda mutane kan yi asarar kuɗi da kuma ta kai ma ana biyan kuɗin fansa ta hanyar damfarar da ke da wayar ganewa mai suna Bitcoin. Ibrahim Kyauka da Jamilu Muhammad na kungiyar yaƙi da 'yan damfarar ta yanar gizo ta Najeriya sun buƙaci jama'a su bullo da hanyar rufe layin wayarsu da lambobin sirri, don hakan yake hana samun bayanansu na ɓoye in an sace musu waya ko kuwa in wayar ta ɓata. Ga bayanin Ibrahim Kyauka.
In an sata maka waya, wurin SMS za su iya samu bank details naka, nani account balance naka, na ɗaya kenan. Dan na biyu, in ba su samu wannan ba za su iya cire sim card ɗin sai su sa cikin wani waya. Bari a ce ma ka sa password a cikin wayanka, in ma sun cire sim card ɗin sun sa wani waya, za su gwada recharging wayansu, za su iya samun account balance naka. Once ya ɗauka sim card ɗin zai san okay, na iya cire kuɗi daga account na wannan, and then banda haka ga abin da ya rage. So bari a ce kana da miliyan biyu kuma wani ya cire 200, kafin ka sani ba, shi wanda ya ɗauka wayan zai amfani da wasu wayoyi ya yi ta recharging, kafin ka sani duk kuɗin da ke cikin account ɗin za a share shi. Kuma ko ka je bankin ka gaya musu ga abin da ya same ka, za su ce ai wayanka ne, daga cikin wayanka ne wannan abin ya faru, kuma kai ka yi transaction ɗin. So daya mukin ba mutane shawara su dinga kula da sim card nasu, su dinga kula da wayan, and then so daya kuma if it's possible in kana da ilimin ka sa passcode akan sim card din ba kan wayan kawai a taikatacce ba.
Haka nan sun buƙaci mutane su kauce amfani da ranar haihuwarsu a matsayin lambar sirri ta katin ɗaukar kuɗinsu na banki, wato ATM. shinya hanyar hada-hadar kudi ta Bitcoin ke aiki ne. Jamilu Muhammad ya ce rashin kwarewa ma ya sa aka kama wani matashi da ya sace wata yarinya Abuja da amsar diya ta Bitcoin.
Abu ne wanda yake bukatar kashi kana shiga ne kowa yana ganinka. So babban hadari ne kuma anawar hangen sai ga bani mai kyau ba. Amma da yake wurin na marasa gaskiya hukuma ta dama ta shiga saboda ta gano su waye ma suke cikin wurin saboda a kamo marasa gaskiya a cikin wurin. Kudin kamar imagine kudi ne, ina da kudi kaza. Za ka galin babban za a ce maka kana da kudi kaza. Amma kuma kafin ka samu kudin sai ka shiga ta wasu hanyoyi sai ku iya wanda wani wurin ma an ka shiga ba ganin hanya saboda hanya zaka yi samu da mayu da aljihun da kowa suna wurin amma in Allah ya sa ka wuce to ka ce mun jira ba tabbas zai shiga wurin ya wuce a ce ya wuce lafiya a'a da wahala saboda sai in shi wanda yake wurin dama su kamar su ne masu abin a hannunsu amma babu wani da ya shiga wurin ya wuce lafiya lau da wahala amma in kana ilimin ka sani zaka yi sai a shiga amma dai yana mutane ga dinka da dan wani ya maka dadin baki ai Bitcoin ne zaka samu naira 18,000 ka samu kaza wannan ganganci ne sai aje bayan identity dinka yanzu sai ya ce ya zama kai abin da ake cewa identity theft sai ka yuzu sunanka ya ce ai ba komai za ba kudi an baka naira 10 an yi amfani sunanka an sai da shi a kasuwa ba wannan babban hadari ne
kazalika sun bukaci jama'a su gujewa bayyana asirin tafiye-tafiyen su ta kafofin sada zumunta dan kaucewa sharrin miyagun iri Nasura da Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Taron zauren muryar Amurka da aka gabatar a jiya Asabar ya samu halartar masu ruwa da tsaki don tattauna hanyoyi da suka kamata a bi da zimmar kawo ƙarshen matsalar da ake samu a tsakanin mutanen arewaci da kudancin ƙasar wanda har ya kai ga aka daina safarar kayan cimaka daga bangarorin biyu. Halima Abdulrauf ta zanta da mahalarta taron ga kuma kaɗan daga abubuwan da suke cewa.
Babban daraktar hukumar wayar da kan al'umma ta Najeriya wato Nuwa Garba Abari da ya bayyana gamsuwa da jawaban shugabannin hadaddiyar kungiyar fatakai ta Najeriya wanda suka yi game da matakin janye yajin aiki da suka yi a baya-bayan nan.
Na farko dai jawaban da aka yi sun ƙara faɗakar da kan mutane da abubuwan da suke faruwa. Yadda ni nake ganin wannan abu ya kamata kowane lokaci abu irin wannan ya faru a samu dama a yi bayani. Domin rashin bayani yakan haifar da abubuwa da yawa domin musu al'amuran suna cikin duhu. Yau mun samu dama mun ji daga bakin waɗanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin wannan lamura. Mu a al'ummance wayar da kan al'umma ta ƙasa National Orientation Agency mu ma mun ƙara ilmantuwa da kuma sanin yadda aka kawo har muka kai wannan matsayi da kuma yadda aka muka kai yadda aka jaye wannan. Musamman daga su da suka yi wannan yajin aiki da su waɗanda aka yi yajin aikin domin abubuwan da suke aiwatarwa babu wanda yake neman ƙasar nan ta rabu. Amma abin da duk ya kamata mu yi muna yi.
Shugaban haɗakar ƙungiyoyin fatakai ta Najeriya Dr. Muhammad Tahir ya yi ƙarin bayani kan matakin janye yajin aikin kai kayan abinci zuwa duk sassa na Najeriya. Yana mai cewa suna kan tantance asarar da mambobinsu suka yi don neman diya.
Wannan naira biliyan 47.6 da muka nema wannan ya shafi rikicin 'yan sassa. Don saboda wannan na sassa ba mu ƙara tara alƙaluman diya asarar da aka yi ba tukunna. Saboda muna son gwamnati ta saurare mu kafin mu bata cikakken bayani kuma haka muka yi da shi gwamna Narkoji. Tun da shi shugaban ƙasa ya da shi a matsayin wakilinsa kuma yanzu ya roƙi mu akan cewa duk abin da za a yi insha Allah za a yi saboda haka mu janye yajin aiki. Tasiri mu baya misaltuwa a wajenmu. Na farko dai wannan zirga-zirga da rubuce-rubucen takarda mu sanar da gwamnati tun daga mataki na tarayya har ƙasa ba a saurare mu ba kuma wannan a tsakanin kwana 4-5 an saurare mu har da kuma roƙon mu akan cewa don Allah mu janye wannan yajin aiki. Ai wannan ma abin alfahari ne ga kungiyoyinmu wanda muka hada kai muka yi wannan abu. Na biyu shine yarda da cewa za a iya ba mu zama lafiya muna da daman da za mu zauna a yankin ƙasar nan a ko'ina a cikin Najeriya. Karshe kusan da ya zama to mutanenmu ba su bigi kowa ba, ba su rufe hanya na gwamnatin tarayya ba, ba su kuma nuna ramuwar gayya ba. Kaga wannan ma abin alfahari ne, abin ci gaba ne a wajenmu a matsayinmu na masu biyayya ga shugabanni da kuma gwamnatin ƙasarmu.
A nasa bangare shugaban haɗakar ƙungiyoyin fatakan na Najeriya, reshen jihar Legas Haruna Muhammad ya ce.
Tunda aka janye yajin aiki ba wani matsala kuma kowa yana tafiya da kayan shi kamar yadda aka saba, illa dai matsalar da take ƙasa har yanzu waɗannan masu tarewa su anshi kuɗaɗenmu suna nan suna ci gaba da ansa shin sai ya riƙe 500,000 ya kashe kafin ya je Fatakwat. Kin ga kuwa ko riba zai ci ba zai ci ta 500,000 ɗin ba.
Shi ma mataimakin shugaban ƙungiyar 'yan kasuwan arewacin Najeriya Adam Ibrahim ya bayyana tasirin yajin aikin fatakan ga sauran al'umma banda 'yan kasuwa.
Ai dole ya shafe su saboda hannu ɗaya ba ya ɗauka jinka. Zanga-zanga ba harkanmu ba ne, daidai mu riƙe abin da muke da shi na mukamai duk da cewa riƙewan da muka yi ya yi tasiri sun san muhimmanci. yawancin mu, amma duk da kuma a nan gida mutane wasu sun yi korafe-korafe akan cewa kayan tumaturi sun yi yawa, manoma suna ta hasara da sauran. Muka ce ai ana asarar rai, ba a maganar asarar dukiya. Ku yi wani hakuri na kankanin lokaci, wannan muna yi ne domin kwato mana hakkinmu ne gaba daya.
Martin Igwe da ke zama jagorar ayyuka na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin zaman lafiya a Najeriya ya ce kaya sun ƙara kuɗi a yankunan kudancin ƙasar.
Kayan noma ya ƙara kuɗi, kowa sun fara jin zafi. Abun da ya sa mu fara roko wanda abun yana hannunsu su daina, saboda ga mun fito da COVID, yunwa ma ya fi COVID zafi, kuma da an hada COVID da yunwa kowa ya mutu. Gaskiya sun ce ana kawo musu haraji da bai kamata ba, ana kashe musu yawancin mutane su da suka kawo kaya. Gaskiya suna da hujja, kuma ya kamata gwamnati su sa baki.
A ranar 25 ga watan Fabrairun ne haɗakar ƙungiyoyin fadakan ta Najeriya ta fara yajin aikin gama gari, wanda ƙungiyar ta janyi bayan shiga tsakani da gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello ya yi a madadin shugaban ƙasar Najeriya kwanaki uku da suka gabata. Halima Abdulra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, Shamsiya Hamza Ibrahim ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke lalubo duk wasu batutuwa ko hanyoyi da matasa ke ta'ammali da kafafen yanar gizo, ila ta hanyar ci gaban su ko akasin haka. To a yau shirin zai duba illar da yaɗa bidiyo ko hoto da bai dace ba, da shi musamman idan muka yi la'akari da ɗanbin mutane da ka iya gani cikin ƙanƙanin lokaci da kuma tasirin haka.
Wannan kafar sada zumunta tana da illoli da dama, wanda kuma mutane da dama sukan yi tunanin cewa illolin kafar sada zumunta ta ta'allaka ne da samari da yara ko kuma waɗanda suke da ƙananan shekaru. To gaskiya ni a mahanga irin tawa da tunanina shine abu da na fahimta shine wato illar kafar sada zumunta ta shafi kowa da kowa, babba da ƙarami, magidanci da wanda ma ba magidanci ba, malami da mai mulki duka. Provided that kana hawa waɗannan kafar sada zumunta, to lallai ba abin mamaki bane waɗannan illoli su shafe ka. Na farko, illa ta farko shine wato gurɓata tarbiyya. Gurɓata tarbiyya ta yaro ko ta budurwa ko ta mata aure ko ta magidanci. Misali, akwai bayanan da mutum za a ga wasu sun wallafa wanda waɗannan bayanai marasa kyau ne, ko kuma akwai wasu group na mutanen banza wanda wannan group in kaga dama in ka shiga zaka iya boye identity ɗinka ba tare da wani ya sani ba. To kaga babban mutum ko malami ko wanda yake mutumin kirki zai iya shiga ya ce kai na shi bar na shiga meye waɗannan suke yi. Idan ya shiga, idan waɗannan mutane suka rinjaye shi, kin ga ai an gurɓata tarbiyyar sa. Dama an ce sarkin yawa kuma ya fi sarkin ƙarfi. Sannan kuma na biyu shine abin da ya shafi tarbiyyar ƴa, wato mace ko ɗa namiji. A misali, mata da dama sun lalace ta hanyar kafar sada zumunta, ma'ana wato saurayi ne zai kira ta yarinya mutum ne kirki baban ta mata tarbiyya, ta haɗu da wani mutumin banza a social media, yau da gobe yana faɗa mata gaskiya ƙarya a hankali, ya turo mata wannan hotar banza, bidiyon banza, a haka a haka sai ya lalata mata tarbiyya har sai tafi wacce ta je bariki. To kaga illar wannan social media yana da ƙarfi, wanda shi illar sama abu ne da zaka dade kana yi ana yi ana yi ba tare da mutum ya sani.
Yusufuddin A. Yusuf kenan, ƙwararre a fannin kwamfuta ta yanar gizo a zantawar da na yi da shi. To akan wannan batu na zanta da wata matashiya da saurayinta ya yaudare ta, ya ɗauki bidiyo da hoton tsiraicinta ya kuma yaɗa ga duniya, wanda ya sanadiyar fasa aurenta da aka shirya yi.
Na ji babu daɗi kwata-kwata, ban ji daɗin abin a raina ba, sannan abin bai yi daɗi ba. Saboda mutum ne ka yarda da shi, ya maka, ya cuce ka, ya maka abin da bai dace ba. Kawai na san shi a matsayin abokin ɗan sai ranar na fita na je gidan ƙawamanmu, sai ya kira ni ya ce min zai zo, sai na ce mai a'a, sai ce wulaƙanci zan mai, sai na ce mishi a'a, sai ce to bari ya zo ya maida ni gida, sai na ce tau da ya zo zai maida ni, ina cikin ce sauya kan gida kaina na ciwo, sai ce min to ga maganin ƙarshi ma ya sha in ɗauka na sha. To tunda na sha ban ƙara sani inda nake.
Amma ya kika ji bayan fitowar wannan bidiyo da hotuna a fili?
Na ji babu daɗi sosai, ban ji daɗi ba kwata-kwata.
faɗa miki har kika yadda kika bi shi ganin ba ku saba sosai ba ta zahiri sai ta kafafen sada zumunta
cewa za mu je mu gaida yayin shi kawai za mu je mu gaida shi sai mu ya maida ni gida to ban dauki abin haka zai faru ba
Hajiya Habiba ita ce mahaifiyar wannan budurwa da aka yada hoton bidiyon ta ga duniya ta kafar sada zumunta wacce kuma ta bayyana takaicinta
tun abin da ya faru da ita sai ta zama wani reserve ba ta sakewa na rasa me ke damun ta to shine sai shekaranta take ce mini wai ai abin da yasa lokacin sai ta ga kaman na gane abin da rayuwarta take ciki shi yasa to wai shine sai ya zo bakin gidan ya same ta wai dan uwan shi ya zo daga South Africa don Allah yana son ganin ta don yayi ta ganin hotonta na birthday da aka tura a Facebook tace ni dai kaina ciwo yake zan je gida kin ce kanki na ciwo eh to ga magani to wauta irin na yayan ta karba sai ta sha daga nan bata san abin da duniyar ta take ciki ƴan uwa na da yawa kuka suke yi saboda duk wanda ya gani sai a ce to wannan irin da kai ina ne
yanzu kuma ga barista Rashida Muhammad masaniya kan shari'a a Najeriya kuma yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata ta yi kira ga iyaye da su sa ido kan ƴaƴansu musamman wajen ilmantar da su illa da amfanin kafafen sada zumunta irin su Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat da dai sauransu
dama mu mata muna da rauni kuma muna da saurin amincewa muna da amana to siyasa yaran in abubuwan ga suka hada addinin na da karamci tarbiyyar iyaye ba su jawo yaran su kusa da su sun san me rayuwar su me fitan su da gansu amma sanki na uwa ko na uba kina numa yariyanki ga abubuwan da bai dace da ɗaya mace ba kuma kina yawan bincikin sa saboda ko yanzu social media wayoyin ga da ake gani yara na gani abubuwa da yawa kuma iyaye mun yi sakaci ba mu bin bincikin yaran mu san cewa da wada suke magana a waya wani irin fina-finai suke kallo ban cewa iyaye ba su iyakan kokarin su amma an ce in waka ta canza rawa ma canza waya
Madalla. To kan wannan labari dai jami'an tsaro na ci gaba da tsare da saurayin da ya aikata wannan mummunan laifi mai suna Baffa Tafida da wasu gugun abokansa da aka gano su ma suna yi wa ƴan mata da dama irin wannan muggan dabi'a. To gabaki daya anan muka kawo karshen shirin da ya maida hankali kan illan yada hoton batsa ko na tsiraici a kafafen sada zumunta ta yanar gizo ni Shamsi Hamza Ibrahim da ne na shirye shirin kai mana fatan alkhairi sai mu hadu a mako na gaba
mun sauraro da wannan muka zo ga shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
babbar kawar Amurka wajen yaki da ta'addanci na ƙara zama cikin rashin jin dadi game da sabuwar dokar gwamnatin Biden kan amfani da jirage marasa matuki da kuma kai har-har ta sama tana mai nuna damuwa cewa sauye-sauyen suna baiwa kungiyar alƙa'ida kwadon gwiwar ci gaba da ayyukanta tun bayan da aka rantsar da shugaban Amurka Joe Biden ranar 20 ga watan Janairu Amurka ba ta ƙara kai hari ta sama ko guda akan kungiyar Al-Shabab a Somalia ba bayan da ta kai har-har 7 daga 1 zuwa 19 ga watan Janairu yau Lahadi jami'an Pakistan sun ce wasu ƴan bindiga sun yi kwantan bauna akan wata motar da ke jigilar jami'an sojojin ruwa a yankin kudu maso yammacin gundumar Gwadar inda suka kashe akalla wani matukin jirgin ruwa tare da jikkata wasu biyu maharan sun auna motar sojojin ruwan Pakistan da makamai masu sarrafa kansu da yammacin Asabar a kusa da garin Jiwani da ke gabar teku inji Zahur Bledi wani ministan lardin Baluchistan
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan makon sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 5 kenan na safe agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin amma kamun mu yi sallama da ku bar mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Sani Abdullahi mai taki a kasuwar PZ da ke Zaria da Alhaji Salisu na Ayuba duk a kasuwar ta PZ da ke Zaria ta da fatar su da jama'ar su da iyalansu suna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumen da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sautin shirin Leonard Sahilu ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam